زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين.
جزاك الله خير.
فترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والجزاء والنشور. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مو دساكي هدوا أولاً بجري ميتاراً البركة مسجد المهاجرين أولاً أنقواتاً تدو أكرتي مكويو أتكيم ببنبر نجاح مرادي أولاً كساتا متنجر. A yau muna rana Asabar 18 ga watan Ramadan hijira annab Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447 wanda ya daidai da 7 ga watan 3 miladi Isa dan Maryam alaihi salatu wassalam shekara ta 2026 da taimako Allah madaukin sarki a daidai ne irin wannan lokaci muke biye da tafsirin alqur'ani mai girma wanda wannan shine majalisun mu na 35 a cikin jerin tafsirin alqur'ani mai girma na wannan shekara shi zai zama majalisun mu na 2 a cikin tunatar da junan mu al'amurra wanda za su amfane mu a cikin waɗannan kwanakai guda 10 masu tunkaro mu. Ajiya mun yi magana akan sanin girma na Ubangiji subhanahu wata'ala ta hanyoyi daban-daban wanda yi sa a san girman Ubangiji subhanahu wata'ala shine sanin Allah madaukakin sarki ta hanyar sunayen shi da sifofin shi. Kamar yadda shi muka gani malumai dukkanin su sun yi maganganu daban-daban akan sanin sunan Allah subhanahu wata'ala cewa shine mafi girman ilimi wanda dan Adam zai nema a bayan ƙasa. Babu wani abin da zaka bata lokaci ka nema wanda zai taimaka ma ibada da rayuwa kamar sanin Allah madaukakin sarki. Shi kuma Allah madaukakin sarki babu wanda ya san shi, babu wanda ya taba ganin shi, babu wanda ya taba iya mafalikin shi. Duk mai tunani ba zai iya tunano ba Ubangiji subhanahu wata'ala. Sai Ibn Qayyim yake cewa la tablughul awhama kunha zatihi wala yukayyiful hijaz sifati. Tunani bai tunano Allah kahin basira da hankali bai iya sa mutun ya kirda do wane ne ubangiji subhanahu wataala wane ne Allah madaukin sarki ana sanin Allah ne kadai ta hanyar shi Allah subhanahu wataala abin da ya labarta mu na sufufi ko na sunayi ko kuma abin da annabin shi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya labarta mu na sunayen shi ko na sufufi ba mu iya sanin ya saida abin da Allah ya bada labari shi a karan kanshi to wannan ubangiji subhanahu wataala a duk wasu lokuta yakan da sunaye tsarkaka kamar da muka karanta hadisi a jiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa Allah madaukakin sarki yana da sunaye guda 101 wanda ya kiyaye su yayi aiki da su ya fahimce su yayi bautar Allah da su zai shiga aljanna ashe sanin sunan Allah subhanahu wataala babbar hanya ce wadda za ta kai bawa a gidan aljanna to ubangiji ta'ala yakan da wani salo a cikin sanar da mu kuma sunayen nashi yakan gama suna guda biyu domin ya bada siffa guda ajiya mun karanta kaida ta ahlus sunna wal jamaa cewa sunayen Allah dukkan su a'lamun wa awsaf suna ne na zane in an gaye sunan ana nahin zati na ubangiji kuma a ɗayan lokacin in an gaye suna ana nahin siffa daga cikin siffofin da wannan sunan ya dauka sunayen Allah su kadai ne duk siffar da suna ya dauka to yayi daidai da zatin na ubangiji subhanahu wataala haka ajiya muka karanta cewa sunayen Allah madaukakin sarki sunaye ne tsarkaka kuma ubangiji subhanahu wataala shine ya bamu wannan labari a cikin alqur'ani mai girma a cikin suratul a'raf Allah ce walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha haka ubangiji na'am Allah ya ce walillahi al-asma'ul husna sunaye tsarkaka sun tabbata ga wa sun tabbata ga Allah Allah ya ce fad'uhu biha ku kirawo shi da waɗannan sunayen haka ubangiji subhanahu wataala a cikin suratu taha yake cewa huwallahu alladhi la ilaha illa huwa laqul asma'ul husna Allah ce huwa Allah shine Allah wanda babu abin bauta da gaskiya da tantanta sai shi Allah ce lahul asma'ul husna yana da sunaye kyawawa kamar mun tambaye Allah mi zami da sunayen nan sai Allah ce fad'uhu biha ku rinka kiran shi da wannan sunayen ku yi wati wa zarul ladina yulhiduna fi asma'i ku yi wati da masu bata sunayen Allah masu ilhadi anan wannan ilhadi bada sunayen Allah tun daga sahabban nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam har zamanin manyan malamai kowa ya fassara wannan kalma kalmomi daban-daban mujahid yake cewa ilhadi shine kai wati da su ba za ka nema ba baka sani ba kuma ba za ka nema ba yace wannan yana nahi ilhadi Ibn Abbas yace ilhadi shine ka kikiran Allah da waɗannan sunaya wasu daga cikin malamai suka ce ilhadi ka canza musu ma'ana wasu daga cikin malamai suka ce ilhadi ya zamana baka ba abin kima ba da mutunci Allah da yake nuna mamu a cikin wannan aya wa zarul ladina yulhiduna fi asma'ihi kai wati da wanda suke ilhadi a cikin sunayen shi Allah ce sayuji zauna ma kanu ya'malun da sannu za a saka musu akan wati da suka yi da kula da sunayen Allah madaukakin sarki da sufufin shi ubangiji ta'ala dabi'ar shi kamar da muka gani yakan iya canza salo dan ya ja hankalin mu cikin fahimtar sunayen shi a wani bagiri yana gayin suna guda a wani bagiri sai ya hada sunaye guda biyu a daidai lokaci guda malamai suka ce idan sunaye guda biyu ko siffa biyu sun hadu to suna nihin kamala saman wannan kamala kamar yadda Allah ke hade mai gafara mai rahama Allah sai ya ce wa huwal ghafurur rahim shi mai gafara ne kuma mai rahama ne idan wannan gafara da rahama suka hade to karshen kululuwa na siffanta Allah madaukin sarki da tausayi kenan ubangiji subhanahu wataala yakan iya game sunaye guda biyu ka'idar mutabi ta yi kenan yana iya hada sunaye guda biyu a wuri guda domin su nuna ma matsayi da makami yakan iya yiwa ka samu matsayi wanda kai ke zartarwa amma kuma baka da wukar yanka a cikin al'amarin yakan iya yiwa a ce kana da wukar yanka amma kuma baka iya zartarwa sai an baka umarni to ubangiji ta'ala sai ya hade sunayen shi guda biyu dan ya nuna ma makamin wukar yanka da makamin zartarwa kamar yadda yake game wallahu azizun hakim Allah madaukin sarki buwayayye ne mai hikima kasancewar shi mai hikima yana nuna kasancewar shi buwayayye kuma yana nuna ma mai hikima yana kore ma zalunci a cikin yanke hukuncin da Allah subhanahu wataala zai ka'ida ta uku ubangiji ta'ala yana iya hada sunaye guda biyu dan ya gwada ma haiba da kwarjini nashi subhanahu wataala kamar yadda Allah madaukin sarki yake hade tsoro kuma ya hade rahama a wuri guda Allah yake subhanahu wataala yake cewa huwal ya bani adama ubangiji subhanahu wataala yake cewa ya ku ayan adam ku ji tsoro na anal ghafurur rahim ni mai gafara ne mai jin kai kuma sai ce ma wa anna azabi huwal azabul alim azaba ta ita ce azaba mai radadi aya guda ce ko kuma guda na bin guda anan ya ce shi mai gafara ne mai jin kai anan kuma ya ce azaba shi mai radadi ce yana koya mu yadda za mu iya gane wanda ya bi Allah subhanahu wataala gafalar shi wanda kuma bai bi ubangiji ba subhanahu wataala shi ma ga matsayin shi waɗannan sunaye na Allah subhanahu wataala Allah yakan game su dan ya kore wata irin siffawa saboda sunan daya ba zai iya hararo masu siffar shi ba sai an hada su da dan uwan shi kamar yadda Allah yake game ilimin shi da hikima sai ce inna Allaha kana aliman hakima Allah masani ne kuma mai hikima da dama daga cikin mutane idan suna da ilimin wani abu to wannan abun koda zai kawo hargitsi a cikin al'umma koda zai kawo tashin hankali koda zai raba kan al'umma koda zai sa ayi asara to su suna iya kawo wannan magana su kwamza a cikin mutane amma Allah in yana so ya siffanta ma kan shi sai ce ma aliman masani ne hakiman mai hikima da duka Allah zai tona mu asiri a wannan zama da muke da ilimin da ya sani na halayyar mu da babu wanda zai kallon wani da kima saboda kowa mai sabo ne amma ya san lahin mu kuma hakiman mai hikima sai rihi subhanahu wataala yakan hada wasu kaidodi yakan hada wasu sunaye nashi dan ya tabbatar mu da kudurar shi da kuma ilimin shi akan abu yakan yiwa ka san wani na banna amma baka da kudurar kama shi baka da kudurar yi mai hukunci to Allah subhanahu wataala sai ya ce ma shi alimun ne mai ilimi ne kuma qadirun ne mai iya wani ya san halin da kake na bukata kuma mai iko ne ya baka wani ya san kana cikin matsala amma wallahi ba yadda zai da kai yana jin haushi yana jin takaici cewa ya kamata a taimaka mawa ne amma bai san ta inda zai yi ba to Allah sai ya baka siffar shi nuna ma shi alimun ne ya san halinka kuma qadirun ne mai iko ne akan ya baka. Ubangiji subhanahu wataala kaida ta gaba ta shidda yakan iya game sunayen shi ba don komai ba, dan su tattare ki cikakkar rububiyyar shi subhanahu wataala. Allah madaukin sarki ke cewa rabbus samawati wal ard shine ubangijin sammai da kansai, wama bainahuma da abin da ke tsakanin su, sai ce al azizu mabwayi al ghaffaru wanda yake mai yawan gafara. Ubangiji subhanahu wataala yakan iya a kaidan muta bakwai yakan iya game sunaye guda biyu, idan ya game su dan su hadu su nuna ƙarshen kamala tashi wadda take nizamtar juna, kamala ta tausayi, kamala ta rahama, masu nizamtar juna, sai Allah ya game wasu sunayen shi guda biyu dan su bada wannan kamala. Kamar yadda Allah yake hade al-latif kuma ya hade al-khabir mai tausayi, kuma sai ya ce ma al-khabir wanda yake masani, ko kuma Allah madaukin sarki ya hade ma as-sami'u mai ji, al-basiru mai gani. Kadi ba aka ga mai ji da gani a lokaci guda, mutum ne zai baka abu yana kallonka, siffarka, dabi'arka, yanayinka na kana da buƙatar ya baka, sannan kuma yana jin matsalitsalin da kake gaya mai, kana ƙara samun sukuni da cewa in ya ganka in ka roƙe shi zai baka. Haka mutum ne yana ganin zaluncin da ake ma, musgunawar da ake ma, kuma sai ka bude baki da wasu siffofi na kamala ka gaya mashi ya cece ka ya kama ma, to kuma sai ya nuna ma yana shi. To shi yasa a yau babban abin da za mu magana akan shi shine sunayen Allah madaukakin sarki da Allah ya hade a cikin Al-Qur'ani wurare daban-daban. Na farko Al-Latif, na biyu Al-Khabir. Allah madaukakin sarki a cikin suratul An'am yake cewa la tudrikuhul absar,
la tudrikuhul absar
na'am,
huwa al-latiful khabir.
A wani wuri Allah ya ce alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an,
Allah anzala minas sama'i ma'an
fatusbihu al-ardu mukhdarra inna Allah latiful khabir,
inna Allah latiful khabir.
Allah ya ce ya bunayya innaha,
ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi yati biha Allah,
inna Allaha latifun khabir,
inna Allaha latifun khabir.
A wata aya Allah ya ce ala ya'lamu man khalaqa,
ala ya'lamu man khalaqa wa huwa, ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir.
A ahzab Allah ya ce wa dhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati Allahi wal hikma,
yutla fi buyutikunna min ayati Allahi wal hikma,
inna Allaha kana latifan khabira,
Allah kana latifan.
Ubangiji madaukin sarki a cikin waɗannan ayoyi baki ɗaya za mu jin dukkanin ƙarshen su, yana ƙarewa da ma'anan, yana ƙarewa da sunayen shi al-latifu al-khabir mai tausayi wanda yake da ilimin komai da komai. Allah ta la tudrikuhul absar, gani bai riskan Allah, ba ka iya ganin shi. Annabi Musa ya gwada da ya ji daɗi na magana, ya gana da Allah, ya ce rabbi arini anzuru ilaik, ya Allah gwada mani kanka. Allah ya ce mai lan tarani ya kai Musa, ba za ka gani ba, amma da a gwada mashi ba zai iya ganin Allah ba. Sai aka ce mai diba dutse, idan dutsen nan zai iya daukan haske na ubangi subhanahu wataala, to annabi Musa zai iya ganin Allah lokacin da ubangi subhanahu wataala ya jayi ridayar shi dutsi ya narke. Annabi Musa ya tabbatar da a gidan duniya ba za ga Allah ba. To shi yasa Allah ya ce la tudrikuhul absar, kallo tinkaya tunani mafaliki yanayi na'ura babu wani abin da zai iya riska ya gano wane ne Allah. Allah ya ce wa huwa, amma shi yudrikul absar, yana kallon kowa, mu ba mu ganin shi amma shi yana ganin komi. To dadin abin Ubangiji Ta'ala sai rihi aye da cewa wa huwal latiful khabir, shi mai tausayi ne, mai jin kai ne, mai rahama ne, masanin abin da kowa ke shibkawa ne na sharri da na alkhairi. A aya ta biyu cikin suratul hajj Allah ya ce alam tara anna Allah, baka gani ba cewa Allah madaukakin sarki anzala minas samai ma'an, ya sabkar da ruwa daga sama, fatusbihu al-ardu mukhdarra, nan take sai kasa ta zama canwa. Allah ya ce inna Allah latifun khabir, ai Allah mai tausayi ne, mai jin kai ne, kuma masanin abin da ya kamata ne. A aya ta uku Allah ce ya bunayya, ya kai dana, ya Luqmanul Hakim yake magana anan, yace ya bunayya innaha, yace ya kai dana yadda wannan al'amarin yake, in taku mithqala habatin, da zai zama daidai gwargwadon kwayar zarra, min khardalin, na gadagi, fatakun fi sakhratin, kuma sai ta zama a cikin duwatsu, au fi samawat, ko kuma ta zamana a sama, au fil ard, ko ta zamana a ƙasan ƙasa, ya'ti biha Allah, ai Allah zai zo da ita. Sai Allah ya ce inna Allah, lalle shi Allah latifun, mai tausayi ne, khabirun, masana abin da ke wakana ne. A cikin suratul mulk Ubangiji Ta'ala ya ce ala ya'lamu,
ala ya'lamu man khalaqa wal-latiful khabir,
Allah ya ce yanzu wanda ya halicce mu bai san halin da muke ciki bane, bai san bukatun mu ba, bai san damuwar mu ba. Allah ya ce wa huwal latiful khabir, ai shi mai tausayi ne, masanin abin da ya koye ne. Waɗannan ayoyi duka suna nuna mamu sunayen Allah subhanahu wa ta'ala al-latif, na farko shi ne al-latif. Malamai suka ce al-latif yana da ma'ana guda biyu. Ma'anar shi ta farko wanda ya san ilimin abin da ya koya, abin da ya koyi, wanda ke damunka a zuciya, to Allah ya san wannan ilimin, shi ne ma'ana al-latif. Murnaka wanda ka koyi, Allah ya santa, shi ne ma'ana al-latif. Kudirin da kake da na alkhairi, Allah ya san shi, shi ne ma'ana al-latif. Kudirin da kake da na sharri, Allah ya san shi, shi ne ma'ana al-latif. Ya san boyayyen sirrin, ya san boyayyen sirrin sirri. Ma'ana ta biyu wadda ita ce nake son mu yi magana akan ta, malamai suka ce ma'ana al-latif mai tausayi, yusilu ila ibadihi wa awliyaihi masalihahum bi lutfihi wa ihsani, yana sadar da, yana sadarwa ga zuwa ga bayan shi na kware, waliyan Allah, yana sadar musu da mi da masalihahum, abinda suke bukata ta hanyar tausayi, ta hanyar kyautatawa ba tare da sun sani ba. Ashe Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ne latifun, wanda zai iya sadar ma bawa da ni'imar shi ba tare da shi bawan ba ya san me aka mashi. Wannan lutufi ne na Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa daga cikin malamai akwai wanda sun yi rubutu da dama akan wannan suna na Al-Latif. Daga cikin wanda suka yi rubutu akwai Imamu Sa'idi, yake cewa yana daga cikin lutufi na Allah, tausayi na Allah. Allah ya tsara rayuwar nan ta hanya guda biyu. Hanya ta farko shine zai sadar da ni'ima da tausaye shi da rahama shi ga bayu, ba tare da bawa ya sha wahala ba, ba tare da karuka ba. Haka kawai Allah zai sadar da ni'imar shi zuwa gare ka. Hanya ta biyu, Ubangiji subhanahu wata'ala yakan sadar da ni'imomin shi da tausaye shi da rahama shi zuwa ga bayu, amma ya sa sababi sai sun nema. Shine ma'anan Al-Latif. Na farko, babu wanda ke roƙon Allah, Allah ka ba mu iska wanda za mu shaƙa don mu rayu. Haka kawai Allah ke ba kowa duk cikin duk kiyamul lailin da za a yi. Ba kashin wani lada ne ko limamin da ke addu'a Allah ka ƙara mu oxygen, ba sai mun roƙa ba. Babu mai roƙon Allah ka ba mu ruwa wanda za mu sha, kowa ya san da cewa wannan garanti ne, lutufi ne na Allah ke kawo shi sai ya sako ma wannan wadata. Daga cikin lutufi na Allah wanda Allah ke sako alkhairi ya zo zuwa ga bawa shine kyaututtuka da Allah yake ta kwadaitar da al'umma, da zakka da Allah yake ta kwadaitar da al'umma su bada a cikin mutane. To alƙawali ne nashi, tunda ya tsara duniya akwai tausayi nashi, zai ba wasu bayu daga cikin bayu kyauta, haka zai jawo arzikin ya ba wani. To shi yasa sai Allah yake kwadaitar da mutane da su bada sadaka, su bada zakka, su kyautata ma makwabta, su kyautata ma marayu, su kyautata ma mata, su kyautata dukkan wani nau'i na kyautatawa. Sai shari'a ta kwadaitar da al'umma da su je su yi, saboda Allah ya riga ya tsara. Akwai wanda bai da kasuwa, akwai wanda bai da aikin yi, akwai wanda bai da takarda ko guda, akwai wanda shi gurgu ne, akwai wanda shi makawu ne, akwai wanda shi baya da Allah haka yi shi masaki, kuma ya rubuto mai shekara 60 a duniya. Tunda aka yi shi masaki ne, babu yadda za a yi iya wani aiki ko ya yi ilimi ko ya amfana da rayuwar shi don ya ci abinci. Haka Allah yi shi masaki kuma da shekara 60 za a rayuwa. To ta ina ne za a samu abinci? Ta ina zai samu sutura? Ta ina zai samu kulawa? Ta hanyar lutufi na Allah, tausayi da jin kai na Allah. Sai Allah ya ce wa huwal latif, shine mai tausayi wanda ke kai wadatar shi inda ya ga dama lokacin da ya ga dama. Bai da kowa a gari, yakan yi wani ganin likita, ba wanda ya san shi a garin Maradi. Daga kauye ya zo ya faɗa bai da lahiya, amma tsaban lutufi na Allah kala likitoci na hantar shi har sai ya sa tausayin shi a cikin zuciyar wani, a gane cewa wani bai da gata, a ɗauki kuɗi a bashi sai magani, a kula da abin da za ya ci har sai ya warke, saboda Allah bai tsara mai mutuwa ba a wannan lokacin. Yakan iya yiwuwa kana da ilimi, yakan iya yiwuwa kana da wadata, amma Ubangiji subhanahu wata'ala cikin tsarin rayuwar shi, cikin tsarin mulkin shi, akwai abin da ya sa za ka same shi ba tare da ka wahala ba. Kana zaune, in mai kuɗi ne kai sai abokinka ya gayyace ka, wani da Allah ka zo ka sha ruwa a gidana, sai ya kashe zabi, ya yi mai shu, ya sai ababe da dama na kayan ɗanyi, sai ya kuzanna ku ci tare. Wannan arziki ne Allah ya baka ba tare da kai kuɗinka sai hita ba. Kuma yakan iya yiwuwa kai talaka ne, Ubangiji ta'ala in ya tsara zai baka abin wadatacce mai daɗi. To kuma sai ka ga ya bi duk hanyar da za a yi, sai ka kai da inda za a ci wannan abin. Su nawa mutane manya za su tara taro a kashe abinci mai kyau mai daɗi, amma sai ka ga almajiran da ke wurin sun yi wanda aka yi abin saboda su, saboda Allah ya yi nihin saƙa alkhairin shi na jin daɗi ga waɗancan almajiran. Ba an yi ba ne saboda wani taron wanga, wani bikin da Allah ke haɗawa, wallahi ba saboda masu kuɗin ba ne ake yin shi. A ana yin shi ne saboda ana so a samu wani talaka jin daɗi, sai a zo a sanya su alfahari, wannan ya kawo rago goma, wancan ya kawo 15, kowa ya so yake. In sun zo dole duk wanda ya teko shi ya bar shi, kuma kowa na shin kunya dauka tai da shi gida. Sai kaga almajiri sun zo sun iba, kowa ya ce shine ma'anan latifun bi ibadi, yana saka ni'imar shi da rahamar shi zuwa ga bayan shi. Ma'ana ta bi ta latifun bi ibadi, Ubangiji subhanahu wata'ala yakan sa sababi, ya kaddara ma za ka samu wadata, amma sai ka yi aiki. To wannan aikin da za ka yi yakan iya tausaya ma lokacin da kake buƙatar, kake roƙon shi da wannan suna. Akwai wanda gabanin ya ci abinci sai ya yi dako, sai ya hita, duk wannan ranar da za a yi, duk azumin da za a yi, ba za a iya samun abin da zai kai mai iyalin shi ba, sai ya rinka ɗaukar buhun masara, buhun sukari, buhun shinkafa, yana sawa a cikin mangaza ko yana hidawa a cikin mangaza. A sannan ne za a ba shi jikka biyu, lokacin ya kawo gida yana murna, yana jin daɗi, yau Allah ya mai arziki. Wani daga cikin mutane kasuwanci ne zai, in ya bude shago tun ƙarfe 7 yana ta yi, ba za ya rihi ba, ya samu abin da za a kaiwa gida sai magariba ta yi. Ya kasa kaya yana neman a samu a sayi. Wani daga cikin mutane Ubangiji ta'ala ya sanya mashi waya kawai zai ɗauka ya kira, yana kwance a saman gado. Wani a wannan zamanin WhatsApp kawai za yi, in ya tashi da asuba ya buɗe WhatsApp ya yi vokal cewa a kawo kaya kaza, a kawo kaya kaza, a kawo kaya kaza. Shi an gama tullo mai arzikin shi, yana iya cin riba a tsawon shekara guda ta ishe shi rayuwa. Ƙarƙashin wannan vokal ɗin da ya yi, wani za a yi dako a ciki, wani za a tura shi balaguro, saboda yanzu mai gida ya yi vokal za a kawo kaya. Wani lokacin ta shi kwata ne ya yi, za a hidda shi daga cikin dangi, za a hidda shi daga cikin iyali, za a hidda shi daga cikin masoya. Kuma bin shin damuwa, yana jin daɗi, Allah ya ba shi aiki, zai ɗauka hanya ta yi kwatano, saboda mai gida ya yi vokal. Shi vokal ne ya minti 5, shi kuma wannan zai ta yi wata guda ƙarƙashin wancan vokal ɗin, ya ini ya yi kwana 30, sannan ya dawo gidan shi, abin da zai ci bai kai kaso ɗaya cikin 10 wancan wanda ya yi vokal ba. Wani sai kayan sun zo, sannan ne abincin shi zai tawa, sannan ne za a yi dako ya sanya su. Wani abincin shi sai kayan sun zo, a lokacin zai sa gilashi ya ɗauko takarda yana rubutu, ton kaza ne ya kamata a bada kaza, ana yallaɓe ya haƙuri, yana cewa sai an bada, a lokacin za a bashi abincin shi. Wani sai ya ara mota, wani ba shi ke da kayan ba, shigihar da za a sa kayan ita kaɗai ce rabon shi, in kayan sun zo ya ara shigihar a bashi kuɗin haya. To Ubangiji subhanahu wata'ala da yake gaya mana waɗannan sunaye na cewa shi al-latif ne, mai tausayi ne, al-khabir masana abin da muke yi ne, yana nuna mamu in muka dage muna roƙon shi da waɗannan sunaye subhanahu wata'ala, zai sauƙaƙa mamu hanyar neman abincinmu. Wani shi ne magini, in kana addu'a kana ya latif ya khabir, to Ubangiji subhanahu wata'ala sai ya cire ma wahalar ginin, sai ka zama yanzu kai ne ke ba da komandama, kai ne masu kuɗin ke ba kwangilar gina vila, sai ka nemo wasu daga cikin mutane sai su ma aiki. Bai gagara Allah ba ɗan dakon da ke ya latif ya khabir, ko da ba amshe mu wancan mai gidan ba, a maida shi gagarumin mai gida wanda shi ma zai rinka ba da irin wannan dakon. Wani cikin kwangila babu abin da ke gare shi sai sarar ƙasa, wani cikin kwangila babu abin da ke gare shi sai kwana bakin titi, an ce za a hanya daga nan zuwa Yamai, duk wani ɗan lokaci za ka ga an ajiye bukka, an ajiye mutum har a gama kwana 50, kwana 60, kwana 70. Wani tunda aka kira shi aka ce mai wani an baka kwangila, shi arzikin shi ya hita, kiran shi za a yi a ce wani kai ki da kwangilar kwalta kaza, ba yi da kudala, sai ya ce wani je ka yi, to nawa za ka bani? miliyan kaza ne ba nan miliyan kaza na saida ma latiful khabir kenan shi an saukake mai ya gama samun nashi yanzu wani wanda zai wahala shi ke tuka dandan karan shi ke sa mai ruwa shi ke murzawa shi sai yayi wahala sannan ya samu ba mamaki sai yayi wata uku musu biya shi ba to amma idan mutum yana roƙo Allah subhanahu wataala da sunayen shi al-latiful khabir Allah madaukakin sarki sai ya tausaya ma cikin ta hanyar da zaka cin abinci shi yasa luqmanul hakim yake ce ma dan shi innaha in takum mithqala habatin min khardalin in al'amarinka ya kai a ci tsabin wahalar rayuwarka in ya kai a ci kana kalkashin kasa kadiba yadda ubangiji subhanahu wataala yake hiddo da kwayar zarra a dauki kwaya hatsi guda sai a shimka shimka ta cikin wurin da ke da duwatsu wannan kwaya hatsin bayan kwana ɗaya kwana biyu kwana uku lokacin da Allah ya ga dama sai ta kumbura sai ta hoshi in ta hoshi babban abin da zai fara hitowa a kanta abu ne mafi rauni a bayan duniya wannan abin mafi rauni a bayan duniya hikima ta Allah shi zai sanya mai iya hoso wannan kasai kadiba idan muka turbude mutum ya mutu duk karhin shi bai hitowa duk yadda muke ganin wane mai karhi ne ya mutu in aka riga aka danna mai wannan kasa ko bai mutu ba ba sa kuskure aka rihi shi wallahi sai dai idan rayuwa ta ba zai hitowa ba amma Allah madaukakin sarki kaga ga mutane nan kwata sun kasa hitowa daga cikin kabari amma kuma saman wurin kwaya hatsi ta hito ashe Allah da ya hiddo kwaya hatsi wanda tana da rauni ta hito sama har sai zangarniya har ta bada wasu kwaya to shi ma yana iya baka duk raunin ka duk rishin iya kasuwar ka duk rishin jaranka abinda kawai ke so ka tambaye shi ka kira shi da sunayen shi al-latif ya latif wanda yake mai tausayi masanin abinda ya buya ya tausaya ma ubangiji subhanahu wataala lutufin shi tausayin shi wani lokaci yakan zauwa akasin tunanin kwalwar mutane kadiba annabi yusuf alaihi salatu wassalam ubangiji ya sharabce shi da hasada ta dangi aka dauke shi aka tilla shi a cikin rijiya aka dauko shi ya zama kayan saidawa aka sayar da shi aka samu shi ya rayuwa a gidan sarki ya samu fitina daban-daban mata suka fitine shi yayi kasu a cikin wannan kasan ya hito har annabi yusuf ya zama minista amma kadiba abinda annabi yusuf yake bada labari lokacin da gurin shi ya cika sai ce inna rabbi latifun lima ya sha lalle ubangiji na mai tausaya ma abin da ya ga dama ne ashe wata wahalar da muke gani a zahiri kamar wahala ce tausayi ne lutufi ne na Allah subhanahu wataala haka annabi Musa alaihi salatu wassalam aka haihe shi lokacin da ake kashe mutane aka dauke shi aka tilla shi kowa ta dauki da ta tilla shi a cikin ruwa a cikin sunduki aka fito da shi aka tsince shi a matsayin kayan tsintuwa aka kawo shi gidan mai yanke kanin ya tsallake wannan martaba aka maida shi wajen mahaifiyar shi ya girma aka maido shi a wannan gidan har shekarun annabta suka zo mai in ba dan lutufi na ubangiji subhanahu wataala ba har yasa annabi Musa ya mamaye masarautar baki dai ta dalilin shi Allah ya halakar da fir'auna da wanda suke tare da fir'auna ashe wannan suna na al-latif in kana cikin damuwa kina cikin matsala kishiya ta hana ki zama abikiyar zama tana baki wahala ko kuma kina da miji tsagira marishin magana ba ba tausayi sai hantara sai wara sai zalunci ko kuma kina da makwabta ko kana cikin wata damuwa ko wani ya masu hiri ya riga ya kama jikinka ko kana kasuwa ko kana aiki ko wace irin rayuwa kake kai ko kana cikin walwala kana cikin jin dadi babu abin da ke kawo tausayin Allah cikin rayuwa bawa kamar kira Allah da suna ya latifu ya latifu malamai suka ce in zaka kira ko kace ya latifu in tufubi ya mai tausayi tausaya mani ko kuma ka ga abin da annabi Yusuf alaihi salatu wassalam ya gai yake cewa inna rabbi latifun lima yasha wasu daga cikin malamai suke cewa babban abin da bawa zai gai lokacin da zai addu'a da wannan suna yace ya kai Allah mai tausayi ne a cikin wannan abu duk abin da zaka tunkara na rayuwarka to ka karanta wannan aya daidai wannan bagire inna rabbi latifun lima yasha ubangiji na mai tausayawa ne mai rahama ne mai jin kai ne ga wanda ya ga dama wannan addu'a tana sa ko karatu kake in ka gama sai Allah subhanahu wataala ya tausaya ma nawa ne daga cikin mutane ƴan bogo na zamani kagawa masu cin gajiyar abin ƴan kadan ne mutum guda ne za a ba minister guda ya rike shine minister amma kasan shi masu wahalar tahiya da al'amarin sun yi su 70 haka ce za minister zai zauna nan garin tawaggar da za ta biyo shi baya ya yi kowa kudi a cikin su wani ya zo ta mota wani ya zo kasa wani ya kwana da yawa wani ya tau rubutu wani shike dauka hoto wani shike cikin rana wani shike gar wani sai ya kwana uku yana wajen gari saboda mi wani mutum ne zai zauwa kawai Allah ya same lutufi ba dan ya hikuwa dabara bane wallahi ta dauro ya hikuwa saba Allah cikin tawagai amma kawai lutufi na Allah subhanahu wataala sai yasa takardar da zai karanta ma mutane wani ne ke dauke da ita abinda zai gai a matsayin shi na minister wani ne ya rubuta mai shi sai Allah labe shi da Allah mai girma minista ka karanta kada ka tai bakin kai hwadi Allah labe shi cikin mota ya karanta dai ya karanta bi ya mika masa takardai eh ɗan kamera sun zo takardar sai an zuro mai ya huda ya karanta minti uku ya gama a taba mai ya gama ya koma cikin AC ya zamne wani yana can tunda za ya zauwa yana bakin gawo yana tsaron minister wani yana bakin gida da bindiga yana tsaron minister wani shike rikan takarda wani shike daukan hoto wani shike kaza amma duk mutanen nan baki dai Allah ya canza tunanin su kowa murna yake saboda mi gane yake cikin tawagan minister yake ta alfahari yake to amma in kana roƙon Allah ya latifu sai Allah ya sanya kai din ne zaka zama minister yake shi yasa shi ubangiji subhanahu wataala ana hararo dukkanin al'amari kululuwar ya sai a roke shi ba abin da ya gagare shi shine ma'ana inna Allah latifun khabir ubangiji subhanahu wataala mai tausayi ne khabirun masani ne na abin da ke buya al-imam ibn qayyim yake cewa na daga cikin tasirin da ya gani na al-lutuf na lutufin ubangiji subhanahu wataala ana tambaye shi miya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah wanda shine babban malami ga Sheikh Shamsuddin Ibn Qayyim al-Jawziyyah ake tambaye Ibn Taymiyyah me babban sirrin shi wanda shi kullun shine yake yace shi sirrin ya suratul Fatiha ba abin da yake bi karanta suratul Fatiha duk abin da ya harara na alkhairi to suratul Fatiha yake karanta kuma sai Allah ya cika mai sai ka tambaye Ibn Qayyim bayan Ibn Taymiyyah ba wanda ake gani kamar ka tattare da akwai madalaban shi da dama yace da yan kallon malamin ya sai ya rike ya latifu in ba latifun Allah ba babu abinda zai iya sa ya cimma wancan malamin yace da ya rike ya latifu sai ya zama dukkanin cikin daliban Ibn Taymiyyah babu wanda kai wasu ma suna ganin shi Ibn Qayyim in yahi Ibn Taymiyyah kawo wasu ababe a cikin tafsir shi shi gai sunan Allah ya latifu ya khabir kalmomi ne masu tsada masu gwada mu girman Allah subhanahu wataala masu sa Allah ya tausaya mana a cikin rayuwarmu a cikin matsaltsalunmu a cikin dukkan abin da muka tinkara muna roƙon Allah madaukakin sarki da sunayen shi ya latif ya khabir ya tausaya mana ya sanya mu rayuwarmu albarka ya sanya makarantukan mu albarka ya sanya madarasukan mu albarka ya ƙara sanya mu albarka mu duka abin da muka karanta ne dai Allah ya tara mu da mu da ku a cikin lada wannan muka yi kuskure ko tantaba halishi Allah madaukakin sarki ya fi mana sallallahu alaihi wasallam ala nabina muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته